وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إنا متى بركة مدى ساكي كسان شوى أولنا مجلس نامو نا دروسا نسكشا في ماتا هنا مغنى أكم ماتا الجنة يندى مكتتونا أكم تاريخ ماتا إيه نا آسيا نا سارة نا خديجة نا فاطمة wanda yau zamu kammala da Nana Aisha insha Allah ta'ala. Wadannan matan gabaki ɗayan su yan aljanna ne, ba wai dan sun kare ba, sai dai lokaci ya kare mana tun daga Ramadan din ta zo tana mana bye bye. Yau zamu karasa da Nana Khadija, sai mu shiga Nana Aisha insha Allah a gurguje. Amma na ƙarshe jiya da ban faɗa ba a rayuwar Nana Khadija tare da mijinta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wato akwai jarabawa da aka gamu da shi. Kamar yadda ku sani a rayuwa, kullun idan mutum Allah ya bashi matsayi, ya bashi daukaka, to kuma zai gamu da wato zai gamu da ibtila'i, zai gamu da jarabawa. Allah bai zai kyale mutum haka ba. Ya Allah, muna roƙonka idan har zaka jarrabe mu, to ka jarrabe mu da abin da zamu iya. Allah ka jarrabe mu da abin da zamu iya. Jarabawar ita ce wato yankewar wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ya taba Nana Khadija kwarai da gaske. Me yasa? Saboda damuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga, ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al-qalaqa wal huzna. Ya shiga damuwa cewa Allah ya dade bai aiko masa da wahayi ba, da rashin bacci, da tunanin a me faru. To anan ne matar kirki ta yi aikin ta, ta buga mana darasi wajen kwantarwa da Annabi hankali. Ta tsaya tana karfafarsa, tushajjihu wa tuqawwihi, tana zaburar da shi, tana dada karfafarsa, wato kawai fu'adahu, tana karfafa masa zuciya, kamar tana cewa la tahzan ya rasulullah, kada kai bakin ciki, kada ka shiga damuwa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani kunci, babu wani tsanani da bawa zai gamu da shi face sai Allah ya saukar masa da wannan tsanani. Babu wani matsi da za a shiga a rayuwa face sai an samu budi. Tace walillahi fi ma yasna'u irada, Allah yana da manufa akan duk abin da yake. Da kaga ya barka, bai baka wahayi ba yanzu, an dauki lokaci, wahayi bai sauko ba, Allah yana nufin wani abu. Tana gama wannan abu na rarrashi ga Annabi alayhi salatu wassalam, sai ga sura sukutum dungurun gum, Allah ya saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita ce wadduha wal layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah ba ya rabu da kai bane. Allah ke rarrashi Annabi sallallahu alaihi wasallam, walal akhiratu khairul laka min al ula wala sawfa yutika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'abna fa amma al yatima fala taqhar wa amma al sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bungurungum. Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka masa da wannan sura lokacin da aka dade ba ai wahayi ba. Shikenan sai Annabi ya samu sauki bayan shimfidar da Nana Khadija ta yi masa. darasin da zamu dauka anan ya ku iyaye na mata, yayin da miji ya shiga damuwa ki zama mai hikima, ki zama mai basira, kina da hanyoyi dabaru da zaki bi ki kwantar da hankalin mijinki. Lallai yana daga cikin hikimomin yin aure mutum ya samu matar da za ta kwantar mai da hankalinsa. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, haka Qur'ani yace waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah ya halitta muku ku auri juna mata a tsakaninku, me hikima litaskunu ilaiha, dan ku samu sukuni. Namiji yana ana so ya samu kwanciyar hankali da sukuni ga matarsa, litaskunu ilaiha, ga soyayya da Allah ya shimfida. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, ga tausayi, ga soyayya, ga kaunar juna. Dole ne aure mai dadi ya sifanta da waɗannan sifofi da Alkur'ani yayi mana bayani. So ashe yana da kyau yake yar uwata, yake baiwar Allah, ki zama kin sifanta da wannan sifa na kwantarwa da miji hankali. Yau gana na Khadija tuntunin ta gama hada kayanta a gidan aljanna saboda hidimar da ta yi wa mijinta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan yazo da rashin lafiya, ki nuna masa ai da sauki ma jikinka yana da kyau, zaka samu sauki, zaka warke, kada ka damu. Wani wani ma dai yayi wannan ciwon ya warke, kar ka damu, kai dai ka ci gaba da addu'a, ka kusanci Allah, ka ci gaba da tsoron Allah, insha Allahu Allah zai taimake ka, Allah zai karfafe ka. Haka ake so mace ta zama mai karfafawa miji gwiwa. Idan hasara ce ta same shi ta kasuwa, to lallai ai kokari a kwantar masa da hankali cewa insha Allahu ta'ala akwai alheri da zai same shi, kuma bi idhnillahi ta'ala Allah mai yi ne, Allah ba zai kyale shi ba. Dan yi zuwa wannan matan da suke rana, ga can wata mata ta rufe kanta da kwali a dadin sunan baranda nan, a jera su anan su zauna. Duk wanda suke ranan nan dattawan nan su zauna, ku dauna a layin su anan bakin baranda. So wannan yana nuna mana Nana Khadija ta samu training sosai, ba dan komai ba, saboda me? Ta zauna da manzon Allah kuma ta yi annabi hidima. Bayan wannan akwai wata jaraba da ta gamu da shi, shine wato lokacin da Allah ya jaraba musulmi suka fada cikin rauni, ba su da kudi, ba su da abinci, ba su da karfi, ba su da yawa, kafirai suna cutar da su, ana dukan na duka, ana zagin na zagi, ana korar waɗanda za a kora. Suka zo suka tare wa annabi, yaya zai iya ciyar da su an kore su, yaya zai iya shayar da su an kore su, suna cikin matsi. Nana Khadija ita ce ta tsaya tsayin daka kamar namiji, ta dage sosai, ta yi ta taimakon waɗannan bayan Allah, tana ba su abinci da dukiyarta, tana shayar da su abin sha da dukiyarta. Kafirai su kore su, ita kuma ta karɓe su saboda tana da kuɗi a hannunta. Ta yi ta ƴanta bayi a cikinsu, waɗanda suke bayi ne ta yi ta ƴanta su, saboda sun gamu da launi-launi na azaba daga gurin iyayensu kafirai, safiya da maraice. Suna cewa rabbun Allah, in azabar ta yi azaba, wahalar ta yi wahala, kunci ya yi kunci, sai su rinka rabbun Allah, rabbun Allah, rabbun Allah, rabbun Allah, ubangijinmu shi ne Allah, ubangijinmu shi ne Allah. Ta yi ta taimaka musu, ta yi ta ciyar da masu yunwa a cikinsu, kuma abincin da ta yi ta rabawa a wannan lokaci, wallahi ba za a lissafu ba. Kun ga a nan gurin wato yana nuna mace tana rufa mijinta asiri, yayin da ya shiga cikin wani yanayi to sai ta rufa masa asiri. Kenan kuma mata ya kamata ku zamanto ma wato masu rufa wa mazajenku asiri. Ya zo a hadisi saboda matsayin Nana Khadija, riwayar Imam al-Bukhari, kitabu Fada'il as-Sahaba, mala'ika Jibrilu da kansa yazo yake cewa idan nana Khadija tazo ka gaya mata Allah ya ce yana gaishe ta. Allahu akbar. Mala'ika Jibrilu yazo ya ce ya Muhammadu hadihi Khadija qad atatka bi ina'in fihi radamun aw ta'amun aw sharabun fa idha hiya atatka faqra 'alayha as-salam min rabbiha wa minni. Kana zuwa ga tanan da kwano akwai abinci a ciki ko miya ko wani abu makamanci wannan, to da tazo ka ce mata Allah ya ce yana gaishe ta, ni ma Jibrilu ina gaishe ta. Kai wannan mata ta samu matsayi. In an tambaye ki wace mata ce Allah ya aiko mata gaisuwa, to ita ce nana Khadija. Nana Khadija, Allah Ubangiji ya bamu nasara da dacewa wato da falalarta. A wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bashir Khadija bi baitin fil jannati min qasabin la sakhab fihi wala nasab. Jibril yazo yace ya kai Muhammadu ka je kai wa nana Khadija albishir, Allah ya ba ta gidan aljanna, gidan aljanna min qasabin na lu'lu'i. Allah karim, wannan gida wato babu duk wani abun da yake na wato hayaniya. La sakhaba fihi wala nasaba fihi, babu gajiya, ba rudu, ba karan kwano, ba ihun yan kaza, ba hayaniya, an kasa bacci, babu wallahi. Sannan duk wani abu na gajiya babu shi a gidan aljanna. Kai mata albishir an bata wannan gida, wannan duk tana raye, Allah ya sanar da ita nana Khadija. Yazo a riwaya ingantacciya wata rana na Aisha abun nata yi tashi na kishi, kun san mata akwai kishi sai hakuri. Tace ni dai a duniya, saboda irin yadda ta ga Annabi yana kulawa da nana Khadija, Annabi yana kulawa da nana Khadija, tace ma ghirtu min imra'atin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma ghirtu min Khadija, ban taba yin kishi da wata matar Annabi ba irin kishin da nake yi da nana Khadija. Tace bima kuntu asma'u min dhikriha ko min dhikrihi laha, saboda irin yadda naji Annabi yana yawan ambatanta. Dama in mace tana kyautata wa miji zai yawan ambatansa a wajen, yayi yawan kiranta a wajen abokanansa, a wajen iyayensa, a wajen ƴaƴansa, zai tafi dan alkhairi. Shi yasa ki kokari ki zama mai kyautata wa miji dan ambatan ki yawaita a bakin mijinki. Wannan haka ne ko ba ka bane? Limaucewa namiji yake duk inda yaje sai ya faɗi alherin ki, saboda me? Kin gama shanye shi a duniya gaba ɗaya kawai. Hidima, taimakawa, farantawa, tausayawa. Tace Annabi yana yawan ambatan Khadijan nan. Wa ma tazawwajani illa ba'da mautiha bi 3 sinin. Tace amma abu mamaki ma ni Annabi bai aure ni ba sai bayan ta mutu da shekara 3. Kin gana na Aisha kishin nata har da matattu take hadawa kenan. Allah karim. Yace wa kana, tace wa kana lahu minha walad. Annabi ya haihu tare da ita. Tana nufin ita Annabi bai haihu tare da ita ba. Lalle na nana Khadija wato ta yi mata nisa kwarai 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 da gaske. Allah ji kan nana Khadija, Allah ya mata rahama, Allah ya rangwanta mata, Allah ya taimake ta. Matar ƙarshe cikin matan aljanna da zamu rufe saboda lokaci, wani sati ranar Asabar zamu rufe karatun nan insha Allah. So wannan ita ce matar ƙarshe da zamu yi bayani ta matan aljanna, ita ce nana Aisha. Jibi kai zan ce ba wani sati ba ko? Jibi, in Allah ya sadda. Duk za mu sallame ku, kowa ta koma gida. Nana Aisha ana ce da ita alimatun nisa, mata malamar mata, mata mai ilimi kuma malama ga mata. Aishatu alaiha salam. Yau za mu tattauna akan wannan baiwar Allah wato mai matsayi. Yarinya ce mai shekaru kaɗan a wajen Annabi, kuma na ga muku a karatu annabi ya aurena na Aisha shekara 6 ban aka daura aure ta tare a gidan annabi shekara 9 annabi yayi wafati ya bar duniya a Madina ya batta duka shekarar ta 18 kinga da yarin tatta ta rabu da mijinta Allah sarki Allah ƙara mata rahama akwai abubuwa guda 9 da Allah ya bata ba a taba ba wata mace ba bayan nana Maryam abubuwa ne guda 9 a kula abubuwa guda 9 da Allah ya azurta nana Aisha da shi bai bawa wasu mata ba bayan Maryam ba in ba ita ba nana Aisha take cewa ni kafin a aure ni na ɗaya kenan Jibrilu ne yazo da hoto na ga Annabi kafin manzon Allah ya aure ta Jibrilu yazo da hotonta a tafin hannunsa yace ga matarka nan ka aure ta Allah Karim kafin a haife ta aka ce hadhihi zawjatuk ya ganta yaga kamar ta ashe yar gidan sayyidina abubakar ne yar gidan ummu rumal kin ga wannan matsayi ne kenan ita ma zabi ne daga Allah Allah izaba masa ita jibrilu ya kawo masa ita na ɗaya kenan abu na biyu nana Aisha take cewa walaqad zawwajani bikran ni kadai ne a cikin matansa da ya aure ni ina budurwa fa ma tazawwaja bikran ghairi Annabi bai taba auren wata mata budurwa ba a duniya har ya bar duniya bai taba sanin wata budurwa ya aure ta ba in ba nana Aisha ba kun ji guda biyu ko na uku tace Allah ya karbi ran Annabi a hannuna kansa yana kan cinyata ku duba yadda mata suke kula da miji ta mai da cinyar ta ita ce filan Annabi kuma wannan ɗabi'ar ta ne ba yau ba ba gobe ba ba jiya ba sau da yawa a riwaya aka ce inda Annabi yana gida zai baccin rana kawai sai dai ta zo ta kwanta ta shimfiɗa cinyar ta Annabi ya dora kansa akan cinyar ta yayi bacci kai ko tafiya akai ki duba soyayya ki duba kula da miji ke ko yanzu filan ma na soso ma yana ina filona ka je ka duba mana baka san inda yake ba ne ki kawo masa ma ba zan kawo masa ba mijin ke kwanta yana tagumi fifita bai samu ba ba ku da fanka a gida ga tsananin zafi ga kiki na zaune sai dai zare ido mai kwan mijinki yana bacci ki dauki mafici ki ta mai fifita har bacci ya dauke shi kamar yadda kike wa danki jariri yana da haki shi ma a fifice shi tas ya sha iska ya ji dadi kwarai kuwa ina zai je a masa in baki masa ba a duniya yanzu ba ya rabu da uwarsa ba ya girma da yana wajen uwarsa ne za ta yi masa amma yanzu yana tare da matarsa shikenan ke ma yana miki abin da ya fi fifita ai kudin da yake kashe miki hidimar da yake miki kulawar da yake miki taimakon da yake miki da yan uwanki da iyayenki da danginki ai ya taimaka amma miji yazo ya kwanta zafi ya ishe shi a hada shi da yara su ta jefen kwanuka a hana shi sakat yara su ta kwale sai dai kije juya yana tsaki yana dan Allah ba za a kori yaran nan a banne ne bacci ba to kai ma baccin sai da rana zaka yi ba zaka yi da daddare ba ke dai wannan mata lamarin ki sai dai addu'a wallahi to kin ji nana Aisha tace Allah ya karbi ran mijinta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato yana kwanci a hannunta a wata riwaya mata bayin haƙi ne cewa zaki ne tsakanin kirjinta haɓarta da kirjinta tana gugume da shi Allah ya dauki ran annabi a hannunta akwai wata falala da wata mace za ta samu sama da wannan abu na hudu tace na binne shi ko an binne shi a ɗaki na aka binne annabi akwai mai shakka yan shi'a Allah shiryar da su irin yadda suke zagin nana Aisha, suke la'antar nana Aisha, ku duba falalar da Allah ya mata. Kuma har yanzu din nan har duniya tashi, in Allah zai tada alkiyama, annabi zai tashi ne a ɗakin nana Aisha. Tace a ɗaki ne aka binne shi. Saboda me? Allah ya zabe ta. Abu na biyar, tace mala'iku sun zo sun kewaye gidana. An yi lokacin da mala'iku suka kewaye ɗaki na gaba ɗaya saboda annabi yana ciki. Da lokacin da ya mutu, mala'iku suka kewaye ɗakin, ɗakin wa Aisha. Abu na shida, tace wa inni labnatu khalifatihi wa siddiqihi, ni din nan wallahi yar gidan halifar annabi ne kuma siddiqinsa. Ba haka bane, halifan annabi wanda ya gaji kujeran manzon Allah bayan ya bar duniya, Abubakar, ita yar Abubakar ne. Da kansa annabin ya shace mata ibnatu Abi Bakr as-Siddiq, sannu Aisha yar gidan Abubakar Siddiq, kuma masoyin annabi siddiqi. Duk duniya annabi bai da siddiqi sama da Abubakar. Abu na bakwai, tace laqad nazala uzri minas samai, Allah ya saukar da uzri na daga sama. Lokacin da aka mata sharri, aka mata kagi, tayi zina, Allah ya wanke ta daga sama surori ayoyi daga cikin suratul nur barkati akan nana Aisha. Kenan wannan abu na bakwai shine Allah ya wanke ta, ya saukar da ayoyi daga saman bakwai akan nana Aisha. Abu na takwas, tace an halicce ni mai tsarki ce ni, alhamdulillah, kuma na rayu wajen hannun mai tsarki. Laqad khuliqtu tayyiba inda tayyibin, ya an halicce ni ina mai tsarki, babu wani aibu akan haihuwar nana Aisha, sannan kuma ta rayu a hannun mai tsarki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abu na tara, tace tuntunin Allah ya mun alƙawarin ya gafarta mun, kuma ya mun alƙawarin zai bani rizqan karima, kamar yadda yazo a cikin surar Ahzab. Kafin ta bar duniya Allah ya mata alƙawarin, ya yafe mata, kuma ya ce zai bata arziki mai yawa a gidan aljanna. Wannan sune abubuwa tara da Allah ya girmama nana Aisha a cikin dai mata, ba wacce ta san wannan irin nana Aisha, yar gidan sayyidina Abubakar. Annabi ya yabe ta tana raye, yace kamula min ar-rijali kaseer wa lam yakmul min an-nisaa illa arba'a, maza kam da yawa an samu kammalalu cikakku, annabawa ne da sauransu, amma a cikin mata ba a samu cikakku ba sai kaɗan. Annabi ya ce Maryam bintu Imran da Asiya imra'atu Fir'aun da Khadija bintu Khuwailid, ya ce wa fadlu Aisha ala nisa ka fadli tharidi ala sa'il ta'am, nana Aisha ku falalata akan sauran mata, ai kamar fifikon wani abincin su ne da suke ci da shi tharid. Na yi mana bayani a karatun baya akan sauran abinci, abinci ne mai matsayi da daraja wanda ko ina saboda matsayinsa da sansa da ake za a same shi a cikin gidaje na Makka a wannan lokaci. Abu na gaba, a duk duniya babu matar da annabi yake kaunarta yake santa irin nana Aisha. Saboda hadisin Abdullahi ibn Amr, hadisin Imam Bukhari, yace ba asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jaishi zati salasil, annabi ya aike ni a kan zuwa rundunar mayaka na yakin da ake ce da shi zati salasil. Tace yace sai na zan same shi, Abdullahi ibn Amr sai yake cewa sai na tambaye shi, wai ya annabi a duniya kai kan ba ka fi so ne? Haka kuma kawai shi wannan sahabin yayi wannan tambayar, wai ya manzon Allah, wai a duniya wai ba ka fi so? Hadisin Abdullahi dan Amru kenan. Yace أي الناس أحب إليك يا رسول الله ينا رفع باكي من ذا الله عائشة نانا عائشة الله أكبر سيتاك تنبع يتي تمن الرجال أتكم مذافة واكفسو يتي أبوها بابانتا yace tambayansa sai waye sai waye sai waye annabi yana tajero masa shi kuma yace na ya irga mun wasu mutane bayan su amma wato sai nayi shiru na daina tambaya in ji shi Abdullahi dan Ammu da naga ba a kira sunana ba sai nayi shiru nace kai bari dai in bari kar a sani ni ne na karshe kun gane ko bayanin ya tambayi wa ka fiso aka ce Aisha a cikin maza fa wa ka fiso aka ce babanta sai ce saiwa aka ce wani saiwa aka ce wani saiwa aka ce wani yace ne ta yi wa annabi tambaye ina so ya kira sunana naga dai har yanzu bai kira sunana ba nace kai bari dai in shiru kar in je in kure su a jefa ni a ƙarshe a ciki yace ba zuciya ta hakuri in ce wata kila ni ne na goma ko na kaza da sauransu wannan hadisi ne sahihi Imam Bukhari ya rawaito shi a kitab Fadailus Sahaba wannan in ya nuna wani abu yana nuna wannan baiwa Allah ta samu dace na Aisha nana Aisha ita ce matar annabi da mala'ika yake zuwa yake mata sallama wata rana mala'ika Jibrilu dungurungum yazo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo sai yace wa annabi ga Aisha can ka je ka ce ina gaishe ta Allah Karim Ya Rahman Ya Rahim Allah Jibrilu da kansa yace wa Annabi je ka ce ina gaishe ta sai Annabi yace ya Aisha hada Jibrilu yuqri'uki salam ga Jibrilu nan yace ina gaishe ki ga Jibrilu nan yace ina gaishe ki tace wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh na amsa sallaman sa tace a ya annabi ya manzon Allah kamar tana ce ya annabi ka gama da tara mala nara kana ganin abinda ba ma gani yanzu da jibrilu anan yace yana nan shi yace in gaishe ki nana Aisha ita ce matar annabi a duniya da lahira kafin ta bar duniya an gaya mata cewa ita fa matarsa ne a nan duniya da kuma lahira ga baki daya tayyib wata ranar riwaya ta zo daga Abdullahi ibn Ziyad al-Asadi Abdullahi ibn Ziyad al-Asadi ita ma wannan riwayar a riwaya ce ingantacciya Bukhari ne ya rawaito ta a cikin Fadailus Sahaba babu fadli Aisha Talha sun tafi da shi da Zubair ibn al-Awwam da ita Aisha da Talha da Zubairu da nana Aisha suka tafi Basra Ali ibn Abi Talib ya aika Ammar ibn Yasir da ɗansa Hassan ibn Ali suka tarar da su biyu da Ammar da Hassan sai suka hawo kan minbari shi Hassan yana kan minbarin ta sama Ammar bin Yasir ya hawo kan minbarin yana ƙasan Al-Hassan ibn Ali sai ga Ammar yana cewa wallahi innaha la zawjatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah yana cewa wallahi nana Aisha matar annabin ku ne a duniya da lahira inji Ammar bin Yasir yana fadan falalarta yace amma kuma sai dai Allah ya jarrabe ku kun shiga jarrabawa yace walakin Allah tabaaraka wa ta'ala ibtalakum liya'lama iyyahu tuti'una am hiya shi za ku iya shi za ku yi wa biyayya shi Allah ko ita wani a lokacin da ake fada kenan akwai kissar da aka yi ta fada bayan annabi ya bar duniya bangaren nana Aisha da Talha da Zubairu da kuma bangaren Ali bin Abi Talib amma anan abinda muke so mu gane muhallin shahid da amma da yace wallahi matar annabin ku ne wannan Aisha matar annabin ku ne a duniya da lahira ashe mun gane cewa Allah ya yi mata arziki ta samu wannan matsayi tun a duniya ta san ita matar a annabi ce a duniya da lahira manzo Allah ya kasance kafin ya aure nana Aisha yana ta zurga zurga yaje ya dawo a gidan Sayyidina Abubakar a matsayin sa na abokin shi yana zuwa neman shawara Abubakar saboda matsayin Abubakar annabi yakan nemi shawaran Sayyidina Abubakar akan harkoki na da'awa nana Aisha a lokacin tiflatun saghiratun min as-sinni as-sadisa tana yarinya karama shekarunta ma shida ba wanda zai sha'awar ne ya nemi yarinya a shekara 6 waye zai kalle ce ce zai aure ta shekara 6 amma kar ku manta na ga ya muku dazu a hadisi tintile-tile Allah ya nuna wa annabi ta hanyar Jibril ya nuna wa manzon Allah hoton Aisha da haka da ya zo gidansu sai ya ga wannan yarinya a shekara 6 sai memorin sa kwakwalwarsa sai ta nuna masa ai ku wannan ita ce wannan yarinyar da aka nuna mu da Jibril ya ce ne ni hadhihi zawjatu wannan ita ce matarka ba wanda zai sha'awar auren ka a wannan lokaci tana shekara 6 yanzu anan gurin dan Allah in tambaye ku wanda ya auri mace tana da shekara 6 dan Allah ita ce za ta masa hidima ko shi zai mata hidima to jama'a ina jin ku iyayena mata yawwa me hikimar haka dan a nuna mana cewa a shari'a namiji fa lalle namiji ya kamata ya zama mutumin kirki mai yi wa matarsa hidima ga annabinmu ma ya saboda tausayin mace saboda jin kayin mace ya auri mace tana shekara 6 dan Allah ba shi zai mata hidima ya shekara 6 me za ta yi masa Allah na tuba shekara 6 kan ai wasu ma yaran ba su gama fitsarin kwance ba ai ko ba haka ba to kage shi zai ta mata hidima sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam aka daura auren sa da Aisha a wannan yanayi amma bata tare ba a gidan saboda yarintarta amma dai ya san matarsa ce kuma yana kulawa da ita ya tabbata tana da shekara 9 aka kai ta a matsayin amarya dan Allah ki dube ki kai shekara 9 a lulluba miki dan mayafinki kin danyi dan kwalliyarki a kai ki gidan mijinki yaya kika gani ai ni in ce muku shekara 9 ma dai mijin ne zai ta mata hidima yanzu kam duk wanda ya kuskure yaje dauko yarinya a shekara 9 ai shi zai mata wanki da wanke-wanke ina jin har wanka ma yarin kai mata ai kware da gaske in ba sa'a ba ma ce ta tula masa fitsari ya sha wankin kayan fitsari amma da za a ce za a yi haka din an taimaka mata an agaza mata ba cewa aka yi a dole a yi ba amma in halacci ne a shari'a ya halatta ai akan iya auren mace a rene ta na sani a ƙauyukan mu har yanzu har gobe a ƙauyuka akan ba wa mutum yarinya karama ya aure ta ya ci gaba da renanta ba wai dan su yi alakar aure ba kawai dai a ciyar da ita a ci gaba da kulawa da ita ana taimakonta ana kaza ta girma a gidansa sai ta girma ta yi wayo can shine ma alaka za ta rinka shiga tsakanin su duka ana yin wannan a shari'a ba laifi bane ba laifi bane amma yanzu gaskiya in aka kuskura aka yi wannan aka kai sa hannun kishiya ko hannun kishiyoyi sai sun cinye ta ma gaba daya yanda ungulu yake cin nama haka za su yayyage yarinyar to gwanda a batta a gida guri iyayenta ta girma ta kai munzali a kai ta gidan mijinta Allah ya rufa asiri ya tabbata cewa hadisi yana nuna mana annabi ashe ba yana yin aure ne li aghradin insaniya ko nafsiya ba bukata ta dan adam ko shahwaniya ba tsaba sha'awa ba shi yasa ba, in ba haka ba me zai kai shi aure yarinya yar shekara 6 kuma me yarinya yar shekara 10 yar shekara 9 ta tare a gidansa me take da shi kenan. Shi annabi yana yin aure ne dan addini da kuma taimako, kuma haka namiji ake so ya zama yayi aure ko yakan auri mace rike ta saboda addini da taimako. Ana so ka taimaki mace dan kai ma Allah ya sa a taimaki yarka. Yanzu ku duba auren Sayyidina na Khadija, ya auri tsohuwa, ya auri mace mai shekaru, ya auri macen da take ba ni sunan shi, a ta haihu ba har sau biyu, aure biyu tai, kuma duk inda ta je sai da ta haihu da ƴaƴanta, kuma shi kuma yana saurayi matashi. Kenan kun ga ba aure ne na sha'awa ba. Kenan mutum yana iya zuwa ya aure kawai dan Allah. Duk wanda ya aure dan Allah dan ya taimaki mace zai ji dadin auren. Wallahi sai ka ji dadin auren sama da wata kila wanda ya je dan sha'awa ma ya je auren. Ga mata nan muna da su a Zube, wata mijinta ne ya mutu, wata korar wulakanci aka mata a gidanta, wata babu gata an sake ta ba uwa ba uba, tana ta yawo a gidan makota. Ka samu ka aure ta, ka taimake ta, ka rufa mata asiri. Ba matsala ce a'a tana da kyau ba ta da kyau, a'a tana da ƴaƴa ba ta da ƴaƴa, a'a tana da kaza, in dai tana da kyawun hali a taimake ta, ka sama mata gida, ka kai ta gida, ka aure ta, ka ci gaba da ciyar da ita kana kulawa da rayuwarta. Ku duba annabi da Nana Sauda binti Zam'a al-Amiriyya, Nana Sauda mai shekaru barkate, tsohuwar mata ta girma, tsufa yayi tsufa, da kansa annabi ya ce kai ko dai in sauke miki ne, naga tsufanki yayi yawa. Ta ce ni na fi son in mutu ina hannunka. Maganar kwana na aure, maganar kwanciyar aure, maganar alaka ta aure, ni girma ya same ni, ni ba ni da wani bukatar namiji a yanzu. Na ba da ranar girki na ga Nana Aisha, ta ɗauki girkinta ta ba wa Nana Aisha. Nana Aisha take cin girki biyu da nata da Nana Sauda, ta tuka tuwo guda biyu, tukinta da tukin Nana Sauda. Shi yasa Nana Aisha kullun yaban Nana Sauda take har ta bar duniya. Ta ce tana burge ta a kwarai ku Nana Aisha. Ai dole Nana Sauda ta burge ki, tunda ta ɗauki rayuwarta ta aure ta danka miki. Yau akwai wannan kishiyar, ina take in ganta? Ina wannan kishiyar da za ta iya ɗaukan girkinta ta ba wa abokiyar zamanta? Ta ce saboda ƙauna, saboda soyayya, saboda mutunci, saboda daraja. Na baki ma kwanakin na ma jeki bayan shekara biyu ya dawo. Za ki iya? A'a, duk hijabinki, duk niqabinki, duk salatinki, duk wani ba za ki iya yi ba. Yau yanzu fa saboda jarabar duniya, mata fa mace jego take yi. Tana jego shaɓe-shaɓe cikin jini da ƙazanta wannan harkar jego. Wallahi sai ta ce wa miji, ni fa zan yi girki. A'a, ya za ki yi girki a wannan yanayi? Akwai gidan da wallahi tallahi ba ta sukin girki. Ta ce ba haihuwa ba, ko me zan yi girki. Mijin ya lallaɓa, ya lallaɓa, taimaka min, ɗan ɗaga min ƙafa in koma ɗakin wance ki huta. A'a, ta ce zan yi girki na. Wannan ba a zama ne da kishiyar, ba a zaman lafiya. Take wa kishiyar baƙin ciki, dan me zan bar mata miji? Wata guda in bar miki miji? Wata biyu in bar miki miji? Ina jego? To tunda ita harka ta wannan girki ta miji ya zama a gidanka, ai ba sharaɗi ba ne sai da alaƙar aure. Ko mace tana haila ma, ai tana yin girki ko? Kin ga ai babu alaƙar aure tsakaninsu. To shi kwanan miji a ɗakin mace, ai abin alfahari ne a gare ta. Yau mijinta yana kwana a ɗakinta, wannan abin farin ciki ne, tana ji da wannan. Duk ranar da miji ya waye gari bai zo ɗakin matarsa ya kwana ba, baƙin cikin da za ta kwana da shi ba a magana. To shi yasa mata, kwanan girki, kwanan miji yana daga cikin abin da ba sa iya yin haƙuri a kai. Duk mace mai haƙuri da aka ce tana da haƙuri, wallahi da zarar mijinta ya fara yi mata wasa da harkar kwananta, to za ki ga rashin haƙurinta. To amma me yasa yau mata ba za su jarraba wannan ba? Wata fa ba ta da lafiya ba. Ba lafiya, shaɓe-shaɓe, ba lafiya, kullum ciwo. Mai gidan nan ya nemi da Allah ki ɗan ɗaga ƙafa ki huta. Wance ta yi girkin, ta ce a'a, zan sa ‘ya’yana in dai abinci ne za su yi maka, ka zo ka kwana a nan. Tab ina ruwan cingam kenan, maƙale mata kenan. Haka mijin nan ya haƙura, wani ne a gidansa matarsa, haka ta ce mai, ta ce maganar fa wai saboda na haihu ba zan yi girki ba ba zan kwana a daki na ba duk bata taso ba yanzu matan zamani wasu haka suke yi ina fa bayani ne ba wai ina cewa aje ayi ba fa don bai kamata ba ana cutar da maza yawa kar wata taje ai tazo karatu malam abdullah yace ko kin haihu ma ki rike girkin ki ni dai ban fada ba dan gaskiya akwai hakkin ki ne tabbas baran hananta miki hakkin ki ba amma akwai cutar da miji gaskiya in ko ya yadda miji shikenan wani mijin bai zai magana ba yana da kawaici wani kuma zai tsaya za a yi rikici da shi zai ce ya za a takura masa to kuna nan al'amarin ku akan rabon girki sai dai addu'a Allah ya rufa mana asiri da haka annabi baya yin aure dan sha'awa ba wai sha'awa ta sace yake yin auren ba ku duba ne ita budurwar mana na Aisha ne aure ta a shekarar shi da ne to ina magana sha'awa ai kun ga babu ga matansa masu ta wato masu tarin shekaru ga yarinya karama da ya aura ya shekara shida ba abin sha'awa a tattare da ita ga kuma wasancan da ya aura su ma duk abin sha'awan ya tafi a tattare da su irin su matarsa Sauda da na gaya muku mace ce mai tarin shekaru 60 da wani abu ga su Ummu Salama ita kan Ummu Salama mijinta ne ya rasu ma tana tsofai tsofai da ƴaƴa wallahi annabi ya tausaya mata ya aika mata yace a gaya mata in ta gama takaba tunda ta gama takaba kai annabi zai aure ta tace ni Ummu Salama aka ce ke tace to aje a gaya masa ni tsohuwa ce baiwar Allah Ummu Salama ai annabi ya san tsufan nake aika zai aure ki ni tsohuwa ne shekaru sun yi mun yawa inni mar'atun musinna mace ce ni mai shekaru da yawa abu na biyu tace ina da zazzafan kishi to ashe har tsofaffin ma akwai masu zafi tace ina da zafi ina da kishi na'am kishi kwalliya ne ga mace ba yanda za a yi mace wai ba ta da kishi bai zai yi ba daman Allah da ya halicce ku da kishin ku ya halitto ku sai dai mazajen ku su ta hakuri da ku wanda Allah ya hada ta da mai duka kuma ta shiga uku ki masa kishi ya baki kashi Allah ya kiyaye Allah ya tsare ku da duka abu na uku tace ina da ƴaƴa a gaya mai ina da tarin ƴaƴa mace ce mai son ƴaƴa ba za ta yi aure ta bar ƴaƴanta ba ba irin ki ba ke ko ƴaƴa tara ne da kin samu wani ƴaƴa ba komai nan bar su a gidan abunan din su mu tafi da gari sai kai ki tafi ki tsallake ki bar ƴaƴa ki ƴaƴa tara a hannun kishi ya ta gana musu azaba ko a hannun wasu ai ban da ki nemi alfarman mijin naki ki ce ya daukan miki koda takwas ne a imana kin masa ragin daya ai latsawa ake yi in yazo bayan an gama soyayya an gama komai ki ce to kana kina sai ki ce masa to ina da alfarma dan Allah da nake nema a wajenka zai ce a haba ni kuwa ni ko me zaki nema a wajena ban baki ba bai san me zaki auna masa ba to menene fadi a ni dai abin da yake nauyi wallahi ki fada na yadda miki amma tsakanin mu da ke ai ba wani abu ai sai ki ce da Allah ina da ƴaƴa na guda tara ina son zan tare da su ki ji yadda zai ce ina tabbatar miki in ya hada takalmansa daga nan ba za ki sake jin dure sa ba sai kyambu Allah kara mutanen kyambu albarka wallahi namiji wannan zamanin bai dawo ba wani zuwa yana neman wata bazawara zai aura shi wannan matar fa mijin ma ne ya mutu ya bar mata ƴaƴa ko bakwai ne shi bai bincika ba shi ne ya ganta kyalkyali a islamiya ne ya ganta a ta zo fita ne yar bazawara mai dan lafiya ya ganta ya makale mata ya bita aka dade ana soyayya ana maganar aure an gama wane ne an shirya an yi kaza da sauransu sai ce af can karshe ba za a yi aure ki ne ce ah ni na manta ma dai ban tambaye ki ba ya yaran ki ban sani ba ma ko kina da ƴaƴa ko baki da ƴaƴa ƴaƴan ki nawa ne ta yi kwance kwance ta ce a ba su da yawa bakwai ne dai kawai ya ce bakwai ya ce sai an jima tun da ta yanka masa ya bakwai din nan ya ta ce bakwai ne bai sake dawowa ba bakwai ina ai an gama ki tara ƴaƴa bakwai kuma yanzu zuwa aure ki ana neman ƙanana masu ƙarancin shekaru wanda ba su ya shi ya za yanzu mata ina ba ku shawara ku san dai hikimar da za ku yi in Allah ya sa ki yar bazawara ce aka zo neman ki san dai hikima ni dai ban ce ki ƙarya ba yawwa amma in bai tambaye ki ba kar ki je da rawar kanki ai ina ma da yaya da yawa ai mai gidanmu ma yaya bar mun da yawa in wani ne wallahi ya kin kore shi kenan ki shiru ki likimo wata kila baban ki zai rike miki yaya wata kila gidan yayanki za a rike wata kila gidan iyayensu za su rike wani fa shi ba ma rike miki yayan zai yi ba kawai ya ji labarin kin haifi yaya 1 2 3 4 5 kai sai ce kai wannan matar gaskiya ta gaji duk motar da aka yi ta zirga-zirga a je Lagos a je Ibadan a tafi da ita ina ne a je a dawo shekaru ta yi ta zirga-zirga kai wannan motar ai za ta ci ringi da yawa da haka gaskiya za a canja ta to akwai mazajen da suna auren ku ne saboda gangan jikinku da yarintar ku suke so su ci moriyar yarintar amma ba wai dan Allah ba so ya kamata ai kokari a kiyaye ni dai na ga muku da kudi dan san hikimar dai da za ku yi amma tarin yaya in an ga yawo miji in dai ba mai tsoron Allah bane bai dauke ki ba amma akwai masu tsoron Allah wani kuma shi mai yayan ma yake nema yanzu wani ya zo guri na yace dan Allah yana so in taimaka masa da bazawara yana so zai aura cikin dalibai wanda Allah ya hore yace amma ni malam mai yaya nake so nace eh yace wallahi mai yaya nake so ina so ka sama mun wanda mijinta ya mutu ya bar mata yaya saboda naji wata huduba da kai wata rana akan muhimmancin daukan nauyin maraya dan haka ni kuma nayi alƙawari sai na dabbaka wannan sunnar ka bani mace kurin ka sama mun mai tarin yaya abun mamaki nace to alhamdulillah nayi masa addu'a na samu wata daliba ta ina mata murna nace to ke Allah fa ya kawo ya aka yi kaza kaza da sauransu nace to zai zo za ku gana tace to Allah ya kawo shi nace zai dauki nauyin ƴaƴanki zai kula da ki zai baki gida zai dauki nauyin makarantun ƴaƴanki da wadi sauransu komai da komai to bana son a samu matsala kar a bani kunya a malam ba damuwa ba damuwa da yazo shi da aikin sa da komai ma'aikacin gwamnati ne da yazo shi suka gaisa da shi ta ganshi ta ga yadda yake tace to shikenan bayan kwana ɗaya biyu na kira ta nace yaya akai sai tace gaskiya ya mun yarinta ba zan aure shi ba yayi mun yarinta yaro ne nace ke in ban da ke ba me zan ce da ke shargalle zan ce miki ko shakasha yanzu ke Allah ya taimake ki ki samu mijin ma da yake yaro matashi ai yafi miki wai ya mata yarinta nace to sai ki tsaya ki jira sa'an babanki ai ba daidai bane wannan ai sai ki aura ke ma ki zama yarinyar wallahi tallahi ki ce Allah ya kawo miki Allah ya taimake ki sau nawa in mace ta ga dama za ta iya gyara kanta ta zama kamar yarinya tunda yace yana son ki dan Allah zai aure ki zai kula da ke Annabi nan yayin aure mata tsofaffi ga sanan mun ina muku bayani to haka Ummu Salama tace ita mai shekaru ne ita tana tarin yaya ita mai kishi ne ki duba abun mamaki wai yau mace ce take kafa sharadi wa miji zai aure ta Annabi mai hakuri Annabi mai aure dan Allah yace aje a gaya mata shekarunta bai dame shi ba shi ba ruwansa da shekarunta abu na biyu a gaya mata yaran nata za a dauki nauyin su ba yaya bane to kun ga abin da nake gaya muku Annabi yana aure yana daukan nauyin yayan wani wanda wannan shine yau mazan musulmi ya kamata su rinka yi mace mijinta ya fadi ya mutu yayi hadari ko an harbe shi ko an kashe shi ko ya fadi ya mutu ba tsadato ba tsammani da yaya ka zo kawai ka aure ta Allah zai baka lada Allah zai taimake ka Annabi yace yaran za a dauki nauyin su maganar kishi fa yace aje a gaya mata za a yi mata addu'a Allah ya rage mata zafin kishin nata ya duk kishin ta mata kai Aisha Annabi ya zauna da ita kishi duk matan Annabi ba wanda kai Aisha kishi imra'atun ghayur mace ce mai kishi sosai amma fa ba kishi irin naki na rashin hankali na shagganci ba ita kishin na na Aisha kishi ne na ilimi kishi ne na son miji ita ba kishin da take sa wa yar kishiya shinkafar bera ba ba kishin da take a ona miji ko ta zuba masa ruwan zafi ba akwai mutumin da aka ce ya ga yawa matarsa rimirimi shi ma ya zo ga mata wai zai aure aure za ka yi to kai auren gani matan zamani kenan aure za ka yi kai auren na gani wallahi tallahi bawan Allah bai sani ba ya cire kayansa zai je wanka zai shiga bandaki daga shi sai tawul matan nan taje ta tafaso ruwan zafi ta fashashshen ruwa ta fisge tawul din nan ta saita gaban sa ta waka mai ruwan zafi tace na kone abar gaba daya ma duka saboda rashin kirki da rashin tsoron Allah haka ta kwantar da shi ta sa shi jinya ita tayi asara kishiyar ma tayi asara wata kuma ta neme shi zata watsa mai ruwan ba ta same shi ba guduwa ina jin yayi ko yayi ruga dai da gudu amma sai ta watsa masa akiya daga dan bayan sa ruwan zafi wato kishin ku matan wannan zamanin matan nan na wannan zamani da zafin kishin ku sai dai Allah shire ku kawai kisa wata matar in ka ji mijinta yana mata gashi yana gana mata azaba sai dai ka ce to kije Allah dai sauki Allah ya sauki kije kawai Allah ya sauki saboda ita ma wallahi ba kan wallahi sabace ba ba muna goyen bayan ya mata azaba ko ya wulakanta ta ko ya wani abu sauran su mata nawa suka kashe mijinsu saboda zai aure nawa ne a kasar nan shi yasa wasu in za su yi auren ba sa gaya muku wata tayi tace da yayi aure gwanda ya mutu eh ta rasa ya mutu kije ki fada hannun kishiyoyi kwaya uku ai a cika ta hudu da ke sai ta gana miki azaba wata tayi wa mijinta azaba tayi taimai azaba daga ita sai shi tayi taimai azaba tayi taimai zarshin mutunci ana nan Allah ya dauki ransa ya mutu yanzu ba ke ke kadai bane shi yasa kike masa azaba to ya mutu duk wanda za su zo neman auren ta daga mai mata uku sai mai mata biyu hakan ta hakura bata saba da rayuwa da kishiyoyi ba tsundum aka je aka jefa ta a gidan kishiyoyi sai abinda Allah ya yi kar ki ga kare in ya samu nama kar ki ga kura in ta samu nama yanda take yaga ta fada hannunsu Allah yana yin sakayya wa mijin nan da ya mutu yana kabari azabar da ta masa ki bi a hankali da dan mijin ki kwaya dai kina ta masa rashin kirki wake mai zazzafin kishi ne ya zo ya fadi ya mutu ki fada hannun kishiyoyi su rama masa yana can aljanna da hurul inu ke kuma kina nan kina fama da wani gashi nan dai Allah rufa asiri ko ya yake ma ugu nana Aisha ita ce matar da wallahi ta fi mace dubu ko hadi ba za a yi ba ta fi mace dubu amma duk da haka annabi ya hada ta da manyan mata ta zauna da Ummu Salama ta zauna da Zainab binti Khuzaima tsohuwa ce ita ma Zainab binti Khuzaima Allah ya yarda da su ga baki daya kina wannan yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tausayi ya kamata maza su zamantu wato masu tausayi duk matar da annabi ya aure ta bari in gaya muku dan ina so in karfafa muku a gaya wa maza cewa su rinka yin aure dan Allah ba aure dan kwalliya ba dan aure dan an ga mace mai kyau ko dan an ga mace tana da kuɗi ko dan yar gidan wani bane ko wani abu sauran su wala ba laifi bane mutum yayi aure din ya hada da kyakkyawa ba laifi bane amma kar ya zama kyan nan shine kadai manufarka to idan ka aure mace tana da kyau idan ka je ta haifu ɗaya biyu uku ta fara canjawa kyan nata ya ragu ya zaka yi ta kuma dukkan yarinya budurwa wallahi idan ta shiga gidan mijinta da zarar ta fara haihuwa haihuwa ɗaya ta ragu haihuwa ɗaya ta biyu ta ragu ta uku ta ragu ta hudu in ta tara ƴaƴa biyar in kika ganta zaki dauka biri ne to ba haka bane to shikenan sai dai in ka ci abinci mai kyau to in ta ci abinci mai kyau ma ana iya samun matsala wallahi kuna canjawa mace fa ta fi canjawa da wuri akan namiji shi namiji shine iya ƙara auren sa iya yawan haihuwa iya ƙara hasken sa da kyalkyalin sa ke fa espiya kike nan da nan da wuri kike espiya shi yasa nake gaya miki ki ji tsoron Allah ki rike mijinki hannu bibbi kawai ku lallaba dan wallahi tallahi duk hakuri ake da ku maleji ne kawai Allah ya rufa mana asiri annabi yayi hakuri da matansa kuma ya aure su dan Allah shi yasa aka yi zaman lafiya ya tara su guda 10 bari in kawo muku ɗaya bayan ɗaya yanzu ya auri nana Khadija ya auri nana Aisha saboda alaƙar da yake da ubanta ashe mutum ya halatta ya auri ƴar abokinsa Abubakar abokin annabi ne amma annabi ya auri nana Aisha issa saboda alaƙa ba wai dan wani abu ba inda wani dan kyau ne ko nana Aisha kyakkyawar mace tabbas a zamaninta kalla ki samu matar da ta fita amma kuma tana karamar yarinya kyan nata ma bai bayyana ba amma haka ya aure ta nana Hafsa Hafsa yar gidan Umar bazawara annabi ya aure ta Hafsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta bayan ta auri wani me yasa ya aure ta saboda alakarsa da ubanta Umar kenan kun ga annabi ya aure ƴaƴan abokanansa guda nawa guda biyu sannan kuma ya bawa ya bada ƴarsa ga abokinsa shima ƴaƴansa biyu ya bawa sayyidina Usman ba abokin shi bane ki duba yadda ake kulla alaka ta zumunci duk mutum ya aure ƴar abokinsa zai rike ta da mutunci zai yi wahala ya wulakanta ta saboda suna tare kullun kai ma ka girmama shi shi ma ya girmama ka to ya aure na Hafsa ne saboda me saboda me saboda ainihin wato alakar sa da babanta kuma wata rana tayi mai laifi ya sake ta wannan yana nuna koda ka aure ƴar abokinka in tamka ba daidai ba zaka iya sallamanta dan ya sallame ta yace je ki gida Allah ne yace masa kamar yadda ita rajiha kamar yadda na Hafsa fa inna kanat sawwamatun qawwama mace mai yawan azumin nafila mace ne mai yawan tsayuwar dare ashe tsayuwar dare yakan sa aurenki ya dawama yar uwa ba shegen bacci ki zo ki kwanta sai ka ce burodi an jefar da shi ko motsi ba ki yi wata yanda ka san an ajiye faskare ba za ta motsa ba wallahi ba sallah da daddare ba salatin annabi ba zikiri macen da bata da ibada bata da dadin zama duk macen da bata damu da sallah da azumin nafila ba bata da dadin sha'ani zaka ganta ga ta nan ne ya kacau haka saboda ba bautawa Allah na Sauda binti Zam'a annabi ya aure ta ne don kiyayewa mutuncin ta da rance lokacin da ya aure ta da ita da mijinta suka yi hijira ko suka musulunta suna zaune suna cikin kunci da wahala mijin ya zo ya rasu ba wanda zai kula da ita gaba ɗaya a duniya a lokacin yace bari yayi wa mijinta karamci saboda shekarunta yayi yawa ba wanda zai aure ta ko ba wanda zai kula da ita yace bari ya dauke ta ya aure ta ya kula da ita kamar yadda mijinta yake kula da ita lokacin yana raye shine dalilin da yasa annabi ya aure Nana Sauda shekara wajen 60 da wani Zainab binti Jahash Zainab binti Jahash fa a gidansa mata tashi yaron sa ne ma ya aure ta Zaidu yaron gidan annabi dukan su gaba ɗaya kulawa karkashin kulawa annabi ne ya ba wa dan yaron gidansa yaro na gida ya aure ta auren bai yi kyau ba kai ta kawo complaint kai ta kawo annabi yana cewa ki hakuri mijin shi ma ya ta kawo complaint ya rasulullahi ba ta so na tana mun kaza tun lokacin annabi ake kawo kukan aure ya sake ta daidai karshe da ya sake ta Allah da kansa shi kuma ya daura masa aure da ita da Zainab din falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnaka sai da zaidu ya sadu da ita yake bance da ita muka aura maka amma ba wai annabi ne ya je nema ya ce zo zan aure ki ba Allah ne ya aura masa dan a nuna a shari'a ya halatta ka aure matar dan da ka rike shi yaron ka na gida da ka rike shi ka kula da shi ka taimake shi ka kai shi kasuwa ka dauki nauyinsa ya je makaranta yayi kaza in ya aure mace ya sake ta in kana so zaka iya aura halal ne saboda ba a so a bar mace ta tozarta ta wulakanta wannan kuma an yi raddi ne ga mushrikai dan su ba su yadda mutum ya aure dan wato matar dan da yayi tabanni da shi ba in an ce tabanni da kakance da yaro danka ne koda ba kai ka haife shi ba yaron da yake gidan kake kula da shi mu dawo kan matar sa Safiya bint Huyay ibn Akhtab Safiya wata yarinya ce ita ma bazawara ce sabon aurenta an je yakin Khaybar aka kashe mijinta a yakin ita ma an taho da ita yakin kikkiawar mace masha Allah tabarakallah da aka zo aka dauko ta sai sahabbai suke shawara suka ce ya rasulullah wannan yarinyar babanta fa shine shugaban yahudawa a Khaybar Huyay ibn Akhtab sai ka aure ta idan ka aure ta wataƙila musulunci ya shiga cikin gidansu har an ba da ita ga wani sahabi ta fada rabansa aka dawo da ita aka canja masa aka ba wa annabi aka ce ka aure ta annabi ya aure ta yace yancin ta shine sadakinta a hanya ma itare da ita lafiyayyar mace masha Allah amma annabi ya aure ta ne dan siyasa me siyasa siyasar shugabanci saboda idan kai aure a gidan mutane to ka fidda zuri'a a gidansu kuma zaka samu saukin gaba duk gaban da ake da kai wannan shine dalilin da yasa annabi ya aure ta amma asalinta ba yahudiya ce. Annabi ya aure ta ne dan ya samu shiga cikin yahudawa, a samu musulmi a cikin yahudawa a wannan lokacin, kuma dan ya kwadaitarwa da yahudawa musulunci. Kishi ya dauki matan Annabi sosai a lokacin. Wata rana saboda sun ga masha Allah Safiya binti Uyay, da irin yadda Annabi yake kulawa da ita, da yadda yake kulawa da shi, ta yi mai da'a kuma ta yadda ta bi shi duk da ya fi ta a shekare. Kenan Allah zai iya jaraban kike auri mijin da ya fi ki shekaru sosai, sai ki mai ladabi da biyayya, ko da su an babanki ne ba laifi bane in ya aure ki. Zaman lafiya da alheri ake nema. Kawai sai matan Annabi sai suke ce wata rana, sai aka zo irin aka ana mata yarfadin nan, ke da Allah yar gidan Yahudawa kawai, sai ta fashe da kuka saboda yarinta, ta fashe da kuka, ta je gurin Annabi ta ce ya Rasulullahi gashi matanka suna aibanta ni, suna cewa ni yar ba Yahude ce. Sai Annabi ya koya mata, ya ce ki je ki ce musu duk cikin ku wace ce yar Annabi, jikar Annabi, yar wato wannan babanta Annabi, babanta wane ne Annabi, daga tsatsa waye take da alaka da Annabi Haruna a cikin ku. Ashe a tarihi da aka duba, Safiya binti Huyay din nan dangantakanta yana tikewa ne zuwa ga Annabi Haruna alayhi salatu wassalam. Yace a cikin ku je ki ga musu a cikin ku wace ce babanta Annabi, wace ce wane ne dinta Annabi. Ta je suna gaya mata, ta gaya musu wannan magana, sai kowa ta yi shiru, ta ce to ni din nan da kuke gani dangin Annabi ce, miji na Annabi, babbana Annabi, wane ne dina Annabi da aka bi salsala kakanninta Annabawa. Daga nan ba a sake sukanta ba. To kin ga anan, idan mutum ya auro mace a gidansa, matansa suka sa ta a gaba, ya halatta ya sa ta a daki ya koya mata yadda za ta rinka ramawa in an zage ta. Ba haka bane? Ba cewa ne ta je ta zage ba. In ba ta iya magana ba saboda yarinya ne, koya mata. In suka ce miki kaza, ke ko miki ce musu kaza. Haka Annabi ya koya mata. Kin ga da ta je suka buga ta buga, ba an zauna ba an yi duro kenan, 0-0. To haka ake yi. To ya kamata ku sani akwai mazan da suna zuga mata a daki fa. Yawwa, duk wanda ya ji wannan hadisin namiji, wallahi in yana da yar matarsa da mai masa ladabi da biyayya an takura ta a gida, to ya koya mata inda yadda za ta rinka gaya musu maganganu, dan kar su zo su hana ta zama. In kai wasa wallahi sai a zo a koran maka yar matarka a gidanka, kana zaman lafiya. Killace ta ka koya mata, tunda ta hadu da uwar gida mai zafi, citta, yaji, barkonoji, mai fitina. To sai ka ziga ta ka ce kirama, amma fa kar a yi doke doke, kada a yi. Wannan Safiya kenan. Ummu Habiba ita ma yar gidan Abu Sufyan, babanta kafiri ne a matsayinsa na bazawara. Ummu Habiba Annabi ya aure ta dan me? Dan ya kwadaito da Abu Sufyan ya shiga musulunci. Kun ga manufa, ashe ana yin aure ne dan manufa, ba wai kawai dan sha'awa ba. Ummu Salama Annabi ya aure ta ne don kulawa da ƴaƴanta, yanzu na gaya muku, amma shekarunta ya yi yawa. Maimuna binti al-Harith Annabi ya aure ta ne don zumunci, amma ba zaura ce mai shekaru, amma saboda zumunci Annabi ya aure ta don sada zumunci, saboda dangantaka. Juwairiya ita ma Annabi ya aure ta ne saboda maslaha ta siyasa, tsaban shugabanci, ya zai shigar da musulunci cikin danginta. Zainab binti Huzaima ita ma tausayin ta yasa ya aure ta, saboda ta zama abin tausayi, Annabi ya tausaya mata ya aure ta. Kenan dai dukkan auren Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi akwai wata manufa. To kai ma sai ka je ka duba matanka da ka tara ka aura, dan me ka aure su? Ki daina faɗa da mijinki dan ya ce zai ƙara kishiya, ki daina yakar mijinki dan ya ce zai ƙara miki abokiyar zama ta kirki da za ku zauna lafiya. Ai gwanda ki huta, kullum miji yana tare da ke, ai sai ya gaji da ke. Amma in kika bashi dama ya auro, ke ma kwana biyu ki huta, ki wanka, ki ci abinci, ki bacci mai kyau, hankalinki ya kwanta, ki huta, yana hannun kishiya. In ya dawo kwana biyu, shikenan kuma miji ya dawo. In ma kika gama kwana biyun ya miki kaɗan, ki ce ɗan ƙara ɗaya in samu hutun kwana huɗu. In ya ƙara ya miki kishiyoyi guda biyu, kin ga kwana huɗu bai zo ba, kin huta, kin yi wanka, kin gyara jikinki, kin kula da kanki, sai yana marmarinki. Kai, in kwana huɗun ma yayi kaɗan, ki ce da ɗa ƙara wata kamar kishiya uku, kin ga sai yayi kwana shida. ki huta ki miƙe ki wanke ki goga ki fesa turare a ɗakin ki ki gyaran jiki ki tanadi cafane mai kyau abinci da ɗan kaji ma da zaki dan sayo a satin nan da waye waye miji ya zo yana Allah Allah duk mijin da ya tafi kwana 6 baya tare da matarsa ai agigice zai zo yana son ki zai zo to wannan shine sirrin ki bar mijinki ya ƙara aure Allah sa kun dauki wannan karatu naga duk fuskar ku ranku a bace ina fadin wannan magana abinda na fada ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuma har shi Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu